Manunia.
Ana ci gaba da zaran zargin zazzaga matutun kudade cikin kasafin kudin da ake tacece kuce.
Ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50 cikin har 70. Don me muna da resources din?
Ga kuma mamaki ne a cikin kwana biyu an kasa na makarar bajin trillion 2 da wani abu har an fasa nata.
Gaba da toro ko da tinkahon da wasu mawakan siyasa ke yi cewa wai wakar su ce ke sa a zabi ɗan siyasan kuwa manazartan da suke rubutu a bangaren ne suka ce ai babu wata alaka a rubuce.
Bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe. Babu. Waka ta yi daɗi. Wanda ya ji daɗinta ya zabe wannan kun shi ya janyo.
Ka sadai kuma can a wani zauren taron tattauna makomar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka Dr. Aisha Laraba Abdullahi ce ke nuna wa duniya cewa a gaskiyar magana akwai matsala kwanci.
Har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani ci gaban aron ba tukunna. Abin da dai muke lura da shi shine cewa dai sun samu goyon bayan a jama'an kasashen.
Waɗannan fa so mun taɓa muka tattaɓa cikin tarin muryar da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma salamu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke baje dalla dallan bayanai babu kauce-kauce shiri na 144 cikin jerin jigiran manuniyan da ke nunar da yadda za a gyara lamuran da suka sukurkuce zargin sukurkucewar kuma amma a jam'iyyar APC ce ta sa shugaban jam'iyyar a jihar Niger Alhaji Aminu Musa Bobi ya bayyana yana baje bayanin cewa zaben kogi da imadai ya tabbatar da karbuwar jam'iyyar APC da ke mulki tunda dai gashi nan yanzu ita ta zarce.
Dama abin da muke nuna wa mutane cewa wannan goguwa na Ubangiji ne ba na Buhari ba. Saboda haka zabukan da aka yi na jahohi guda uku alhamdulillah mun gode ma Allah cikin jahohi uku mun samu jiha biyu. Ita ma ba yalsan muna kyautar da ta insha Allah za ta zo a hannun mu saboda muna nan muna bin kadu
jam'iyyo a dawo nan sun dan yi korafi an tafka magudi da sauransu ku ba ku ganin wannan
ai na je jihar Kogi a jam'iyyun da ake magana ma kamar dinu mulayi asirin shi ne to ma a kasa saboda da duniya na kallon cewa za a yi gwagwagwa ko kan da ganda shi sai ya zama to shi ya zo na uku ko SDP da ta zo na biyu daga jam'iyyar APC ya fita koma SDP kuma in jama'a za su duba cewa an gama zabe ya ce ba zai je kotu ba saboda haka da gaggawa mu musamman ciyamomi na wayannan jahohi guda takwas za mu kai mishi ziyara domin mu jawo hankalin shi ya koma dawowa cikin jam'iyyar APC
za su dauka kamar za ku je lallashin shi ne kamun kafa don kai
to ko mun je lallashin mu a matsayin mu shugabanni na jam'iyya ai wajibi ne mu jawo mutane
game da tutiyar tinkahon tasirin waƙoƙin siyasa wajen zaben shugabanni kuwa shehu malamin jami'an nan farfesa Abdalla Uba Adamu na jami'ar Bayero ne yake cewa babu wata alaka da aka gano a nazarce
abun mamakin shi ne bincike ya nuna cewa babu wata alaka tsakanin waka da kuma zabe babu duk waka da zakai kana yabon wani ko kana zagin wani wannan ba zai sa mutane su zabe shi ko kansu zabe shi ba akwai wayansu abubuwa da suke sa mutum yayi zabe amma ba wai dan ya ji waka ba wanda kuma ba sa jin waka ko suke zaben fa daga America zuwa Ingila zuwa ina ne duk mun yi wannan nazarin babu wata alaka ko kun kusa dawo ba ta yi tasirin da ya dawo ba ko karam saboda akwai da yawa wanda ba su san wakar ba ba su saurare ta ba kuma sun yi zaben to kaga ai ba za ka ce wai waka ce ta sa aka zabi mutum ba waka ta yi daɗi wanda ya ji daɗinta ya zabe wannan kun shi ya janyo amma akwai wanda suka ji wakar ta yi musu daɗin kuma ba sa san shi ba za su zabe shi ba kaga kenan masu ba wa mawaka kuɗi dan su ci sarrafin yan siyasa ba ta kudin su kawai suke amma shi mawaki ba ruwansa zai shiga motar miliyan 20 miliyan 30 zai gina gidan miliyan 100 da wani abu zai je inda bai taba zuwa ba zai shiga private jet amma dai idan kuma aka zo aka tace aka tankade aka rairaye sunan shi maroki komai iya masa amma roki suke daukar sa idan ya fito ce na neman auren ire da tun yayan su ba wanda zai yarda
tun bayan buga hatimin amincewa da karaman kasafin kudin da master kasa ta yi wasu yan kasa suka fara korafin cewa a gaskiya fa abubuwa sun lalace tsohon dan majalisar kasa har so biyu a jere daga jihar Bauchi honorable Madaki Ahmad Gololo ya ce su a lokacin su sai sun tsatsefe kasafin kudi kafin su bari ya wuce
a lokacin speaker mu shine tsohon gwamnati Sokoto Danbuwa majalisa tana tsayawa duk abin da shugaban kasa ya kawo tsantsaya an dukkan sa musamman ma kasuwan kudi a gani yaya za a samu kudin kai na za a samu kudin ya za a yi amfani da wannan kudin to mai yanzu abin mamaki ne a ce a cikin kwana biyu an kasa da ministry budget trillion biyu da wani abu har an fasa nafa ina ganin wannan kai ya kamata ɗan majalisa da sa su duba ni tabbatar ce duk lokacin da aka yi majalisa tun daga farko zuwa yanzu duk lokacin da aka zo majalisa ana tsawa da ɗan majalisa motoci saboda gudanar da ayyuka amma na ga sun rida maka ne da tsaka da kuma ta kuma fara ta kuma motocin da yake so kuma a yanzu a inda hannun da kasa yake a ce an sa da majalisa mota ta miliyan 150 da tana ganin ya yawa kuma ga cikin shekara uku ana tsawa da majalisa wannan amma to kudin ta wajen kudin sa na sallama da sai masa to ga to tunin kwata-kwata din mun fara da wuce miliyan 6 da ko miliyan 5 to kai na ga abiya shekara hudu kai na san kudin da ake yawa ka kamata ka yi a duba abin da kake ciki a duba tattalin arziki na Najeriya bashin da yake kan Najeriya ya yi yawa
sai kuma tuni shugaban kwamitin bin diddigi na masar da tijan tare Najeriya sanata Ahmad Ali Wadada ne yace ai tunda dai kasafin kudin kan yi kadan ne a dawo a nemi kari ya kamata ne ma a fara yin kasafin kudin a wadace
nawa ne ake kirin presenting 2024 trillion biyu da nawa ne
trillion
28 to kira da trillion 28 budget per capita wato kowani dan Najeriya nawa zaki samu ba dan Najeriya da zai samu fiye da dala ya kai dala 2000
to nawa kake gani ya kamata a ce shine kasafin kudin Najeriya
ya kamata yanzu muna kasafin kudi na trillion 50 trillion 60 don me idan zamu kamanta gaskiyan da ya dace tsakanin mu muna da resources da zai yi baki muna da kudin muna da ma'adanan muna da komai da zai yi kasafin kudi na billion 50 billion 60 har billion 70
to me yasa
ba a yi saboda yanayin shugabanci da yanayin da muka saba tafiya Buhari ne ma yazo ai yayi kokari ya kaga budget kuma haka ba mun dunga tafiya kenan an yi budget shekara ya kusa karewa supplementary budget wane ne budget kuma yan kasa suna nan tunani suke kamar duk budget din nan yi ake kawai dan majalisa da shugabanni na gwamnati suke raba wa junan su wanda kuma ba haka bane
game da maganar kasashen Afirka da sojoji suka yi wa juyin mulki kuwa wani taron tattauna makomar kasashen ne jiyo tsohuwar mamba kungiyar tarayyar Afirka da Aisha Laraba Abdullahi na cewa akwai dai wata matsala da aka gano a hukumance.
Gaskiya da wuya kai tsaye mutum ya ce ga mashi tashi yasa maka kira irin wannan taro din domin mu tattauna. Amma abin da ya bayyana zahiri shine cewa in aka lura yawancin kasashen da ake samun juyin mulki musamman a nan kasashen Afirka ta yamma, in ka duba kasar Guinea, kasar Mali, Burkina Faso, Niger yanzu su ne na kwanan nan. Zaka duba yawancin kasashe ne wanda suke cikin kasashen da ake kira Sahel wanda guri ne wanda yake busasshen guri suna fama da talauci ga fadin girman kasa da gwamnati da wuya takan samu ma wasu gefen kasan da su banda kuma kasancewar yan ta'adda sun mai da yanzu wayannan kasashen kamar gidajen su ne domin yawancin sojojin da suke biyan mulki in kai magana da su sai su ce ai sun ga yadda lamarin tsaro wato security yake a wannan kasashen shi yasa suka ga gara su zo su yi da kansu to amma har ga Allah kasashen da suka karbi mulkin ba mu ga wani cigaban tsaron ba tukunna ba mu san ko gaba za mu gani ba abin da dai muke lura da shi shine cewa dai akwai wasu daga cikin su sun samu goyon bayan jama'an kasashen kansu wala Allah halashi shugabannin dadin da wasu abubuwa da ba su yi bane ko kuma dai abu ne da lokaci zai nuna amma dai yanzu halin da nake ciki gaskiya wannan babbar barazana ce
iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dan kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu rabu iko cewa kwanakin da ake kiɗa musu fa ƙara ƙarewa suke kullun safiya da maraice domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1288 ne su yi sallamar cikin kujirin da su ne dama suka yi fice kuma a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zama muku musamman dai abokan aiki Abdulwahab Muhammad na jihar Bauchi da Mustapha Nasir Batsalin jihar Naija sai maman manuniya Madina Daudan da tani daudalar dawo mana da muryoyin da ta kan tantance ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na manuniya.